kungiyar mahauta da na ƴan kasuwan da ke sana'ar siya da sayar da dabbobi sun koka kan hana su sana'ar su da suka ce rundunar sojan kasar ta yi. Wannan kungiyoyi dai sun yi wannan kokin ne a wani taron manema labarai suka kira jiya a garin Maiduguri, inda suka nuna rashin jin daɗin su game da matakin da rundunar sojan ta ɗauka na rufe musu kasuwar su da ma hana su yanka akwata, wanda suka ce hakan na iya jefa mutanen su cikin wani hali ganin cewa yanzu ana neman kwanaki 20 kenan. Suka ce ba su kaɗai ke amfana da wannan mayanka da kuma wannan kasuwar ba, wanda suka ce mutane kan zo tun daga kudancin Najeriya don sayar dabbobi a wannan kasuwa, kuma suna gura da hada-hada wasu kasashen ƙetare. Amma rufe wannan kasuwa ya haifar masu da cikas ganin cewa fiye da mutum miliyan 2 ne ke amfana da wannan kasuwa da ma wannan mayanka, da suka ce yanzu haka ba san halin da waɗannan mutane za su shiga ba, ganin cewa sun dogara ne ka cokan kan wannan harka. Alhaji Abubakar Gula dai shine shugaban mahauta na wannan mayanka.
To mun rasa madafa, mu dai an zo an kulle mana ne, ba sanar da mu ga laifin mu ba, kuma ba a ce ga dalili ba, shi kawai muka ji ana dukan mu sojoji suka zo. To mun zauna mun bi da'a, mun ce ko akwai banda suke dubawa suka kulle su a sabon wajen mu, wajen masana'antar mu. Amma a tunanin shi inhin dabba da zai shigo amma shi ake magana a kansa, ai duk ma shigan Borno ai akwai hukuma a tsare a wajen. Muna ganin cewa mutum ma aka hana shi tsaraka rami balle dabba ta shigo, mu muna ganin cewa mu ba a yi mana adalci ba, mu an nuna mana rashin gata, shine kukan mu akan wannan abade ka tafi aka kulle mana masana'antar mu gaba daya. Amma gaskiya mu an ci mana zarafi, muna roko soja ne, gwamnatin jaha ne, gwamnatin kasa ne wanda ya rufe mana masana'antar mu, mun fi mutum miliyan 2 muna cin abinci a ciki. Yau kuma mutane nan suna gida, wani mutum bai fi karfin su ce wani zai iya shiga wani hali a bayan fage. Muna roƙon su dan Allah, dan Annabi, a samu a bude mana masana'antar mu. Ba dokon da ya gare hukuma, mu ba yajin aiki muke ba.
Kaban suwaye suka bada sanarwar rufe kasuwar naku?
A mu dai mun ga sojoji ne suka zo suka rufe.
Sun ga muku dalilin rufe kasuwar?
Ba sa gaya mana ba, shi da muka sojojin labaro yau har ga ban ji oshe mun je.
Eh,
mun kai kukan mu.
Akwai gogin da ake samu cewa akan samu kaman sanun da aka shigo da su an kwace a hannun Fulani a jeji da sauransu, aka shigo da su kwata a yanka. Kaman kuna da wannan labarin, an taba kawo muku wannan kuka a matsayin ku na shugabanni?
Eh, to mu dai ba a kawo mana kuka ba, kuma ba a nuna mana mahautan mu daya wanda lalle an kama hannun shi an nuna mana ba. Ai, akwai sojoji kuma akwai police, su in suka kama su ne za a tambaye su, su za su bayyana wa duniya.
Ku da kuke wannan harka gaba ɗayan ku za ku kai nawa ne da ku masu yanka da masu saya da sayarwa da sauransu?
Eh, mu butas muna da registration namu wanda muna cikin gari mutum 240,000 kuma dilali kuma ga adadin su maza a rana muna yanka sanu 200,250,180, kasan abun ba ka'ida bane bisa ga kafiyan kasuwa ne, banda awaki zamu yanka 700,600 kowane waye wanzu.
Alhaji Yakuba Gwani dai shine mataimakin shugabar wannan kasuwa da ake kira kasuwar shanu, ga kuma irin karin haske da yayi game da rufe kasuwar nasu kamar haka.
To suka ce su ne suka ji labarin cewa ana sayar da shanu ba tare da ka'ida ba. To mu muka ce mu dai bamu ga shanu da ba ka'ida, tunda shanu ana duk inda ake shigowa, akwai civilian GTF, akwai sojoji, kuma suna ce wai suna in screen shanu su shigo kasuwa. Inda cikin ƴan kasuwa aka zo aka ce ga wanda aka kama da abun boko haram a hukunta shi, mu bamu ki ba, kuma muna bada goyon gwamnatin bisa 100% akan cewa wanda an kama shi da wannan abu ba, in ma kashe shi za a yi, in ma hukunta shi za a yi, mu bai dame mu ba. In ba suna so mutane su shiga wani hali daban wanda zai zo ja mana fitina ga kasan nan, ya kamata wayannan a dubi Allah, a dubi annabinsa, a tosiya musu.
Ko shakka babu rufe wannan kasuwa da kuma wannan mayanka dai ya haifar da karancin nama a cikin birnin Maiduguri da kewaye, yayin da jama'a suka karkata wajen ƴan kifi da ƴan kaji, wanda zai sa iyalansu su samu ɗanɗano lokacin da suke ɗaukan girki. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.